الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Lahadi 20 ga watan Zulhijja shekara ta 1436 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 4 ga watan 10 ga watan 10 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da sunan Riyadus Salihin da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala kafin darasi na yau muna da tambayoyi guda uku tambaya ta farko dan uwa ke cewa kamar yanda yake abu ne sananne tabbatacce a cikin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk mutumin da ya mutu a daren Juma'a ko a ranar Juma'a cewa Ubangiji ta'ala yayi alƙawarin bashi tsaro da kariya dangane da azaba ta kabari tambayar da ake ma duk wani mamaci Ubangiji subhanahu wata'ala ya kare shi game da wannan tambaya ko kuma mu ce fitinar da ake ma mamaci a cikin kabarinsa Ubangiji subhanahu wata'ala ya kare shi game da wannan fitina wanda ita wannan fitina kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana mana duk wanda Allah ya masa rasuwa da zaran an je an binne shi waɗanda suka binne shi sun juya baya manzon Allah ya ce wasu mala'iku biyu za su zo masa ya tabbata a cikin hadisi ingantacce sunayen waɗannan mala'iku guda biyu ɗaya sunan shi munkar na biyu shine nakir kamar yanda a Hausa ake cewa wala kiri an gane ko munkar da nakir su ba a san su ba su ba su san kowa ba an gane ko ba su da wata masaniya tsakaninsu da wani kuma su kuma ba wanda ya san su kenan daman ta inda mutum yake samun dama-dama in ma a ce kai an san ka in an san ka kenan za a tausaya maka in ba a san ka ba ya zamanto kai ka san shi in ka san shi ka ba shi sani to yakan iya tausaya ma to shi bai san ka ba kai baka san shi ba waɗannan mala'iku yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya siffanta mana kamanninsu sifofi ne waɗanda suke masu firgitaswa to duk mutumin da Allah ya masa rasuwa waɗannan mala'iku za su zaunar da shi idan suka zaunar da shi za su masa wasu 'yan tambayoyi guda uku mun ce 'yan tambayoyi domin abubuwa ne masu sauki ga wanda Allah ya sauƙaƙa masa amma abubuwa ne waɗanda suke masu girma tambaya ta farko za su ce masa man rabbuk wane ne ubangijinka mumini zai bada amsa mai dacewa sai ya ce rabbi Allah ubangijin da ya halice ni shine ubangiji na kuma shi ya cancanta na kadaita shi a cikin ibada ba ni da wani abun bauta banda shi sai su yi masa tambaya ta biyu su ce masa wa man nabiyuk wane ne annabinka mumini sai ya ce muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi ajma'in sai su yi masa tambaya ta uku wa ma dinuk menene addininka sai ya ce diniyal islam musulunci shine addini na bani da wani addini banda shi idan ya bada wannan amsa sai su ce masa dama mun san haka zaka bada wannan amsa amsa dacacciya tuntunin ubangijin mu ya sanar da mu a lokacin nan sai a fadada kabarin sa manzo Allah yake cewa a lokacin nan sai su ce masa koma ka kwanta kai bacci ka huta irin bacci wanda yake na sabon ango wanda ba wanda ke tada shi daga baccin sa sai mafi soyuwar jama'a a wajen sa ita ce amarya a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a fadada kabarin sa iya tsawon ganin sa misali daga nan in ganin sa zai hango maradi to iya fadin kabarin sa kuma iya tsawon kabarin sa sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace za a buda masa kofa daga cikin kofofin aljanna ya ci gaba da shakar kanshinta da ni'imar ta har zuwa yinin da alkiyama za ta tabbata aikin sa da ya aikata aiki nagari a rayuwarsa ta duniya ubangiji ta'ala sai ya rikida wannan aiki a maida shi ya zamanto wani mutum wanda yake mai kyakkyawan fuska mai dadin kanshi ya ringa ɗebe masa kewa har zuwa kiyama idan ku kafiri ne ko munafiki idan an ce masa man rabbuk manzo Allah ya ce sai ya ce ha ha la adari sai ya yi shasheka ya ce ban yi sani ba waɗannan mala'iku sai su kai masa duka da guduma ta bakin karfe wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan guduma kowane dutse a doren ƙasa inda za a kai masa duka da wannan guduma zai rugulguje ya zama ƙasa sai su ce masa la daraita wala talaita kar Allah ya sa ka sani kar Allah ya sa ka faɗa sannan sai su masa tambaya ta biyu wa man nabiyyu wane ne annabinka sai ya yi shasheka sai ya ce la adari na ji dai mutane suna faɗar abu ni ma na ci gaba da faɗa sai su ce masa la daraita wala talaita kar Allah ya sa ka sani kar Allah ya sa ka faɗa su ƙara kai masa duka su yi masa tambaya ta uku menene addininka sai ya koma yin shasheka ya ce bai yi sani ba su koma kai masa duka a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai a kuntata kabarinsa har sai an kai kashin hakarkarin shi manzo Allah ya ce sai sun saba hatta takhtalifa adlaqu kasusuwan hakarkari sai sun saba saboda kuntacewar kabari ko metur dubu kuka gina masa kabari in dai bai bada wannan amsa to kabarin zai matsuke shi a lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce za a buda masa wato kofa daga cikin kofofin wuta zai ci gaba da shakar guba da azabar ta har zuwa yinin alkiyama mummunan aikin sa da ya aikata a duniya ubangiji ta'ala zai rikida wannan aiki sai ya maida shi wani mutum wanda yake mummuna mai bakar fuska mai dagwalon ido ga bakar fuska ga jan ido ga kuma doyi sai wari yana tsine masa albarka shi yana tsine masa ya ce masa kai ko wannan wani mutum ne sai ya ce ni ne mummunan aikinka da ka aikata a duniya ya ci gaba da bakanta masa rai har zuwa yinin alkiyama gaba ɗayan wannan bayani yana cikin hadisi ingantacce wanda hadisin yana cikin musnad na al-imamu ahmad riwaya ta albara ibn azib Allah ya kara masa yadda to wannan ita ce fitinar da ake ma mamaci a cikin kabari to wannan kasancewar duk mutumin da Allah ya masa rasuwa a daren juma'a shine kenan yinin alkhamis rana alkhamis kenan ranar juma'a shine yinin juma'a duk mutumin da Allah ya masa rasuwa a daren juma'a kenan ko yinin juma'a ubangiji ta'ala zai kare shi game da wannan fitina shine dan uwa yake cewa to mutumin da Allah ya masa rasuwa ranar juma'a sai aka jinkirtar da binne shi sai ranar asabar aka binne shi ko ranar lahadi shin za a yi masa wannan tambaya ko za ba za a yi masa ba ba za a yi masa ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kayyade mana ciyayi mammata lailata yawmal juma'a aw lailataha duk wanda ya mutu a daren juma'a ko a ranar juma'a ubangiji ta'ala zai kare shi dangane da fitina ta kabari an gane ku ko da kwana nawa yayi aka jinkirtar da binne shi wannan tambaya ubangiji subhanahu wataala ya saukaka masa wanda mutuwa a daren juma'a ko a ranar juma'a alama ce daga cikin alamomi waɗanda suke na kyakkyawan ƙarshe duk mutumin da Allah ya masa rasuwa daren Juma'a ko ranar Juma'a a matsayin shi na musulmi, to wannan ya samu alama daga cikin alamomin da suke nuna cewa ya cika da imani. Za a kyautata masa zakan dacewa da gidan aljanna a gobe kiyama. Sai dai ba za a yanke shakka ba a cewa na dan aljanna ne, sai dai a ce ana kyautata masa zato. To dan haka kasancewar ita kuma tambayar wannan karin fa'ida, duk wanda Allah ya masa rasuwa ko da ba a yi rami cikin ƙasa aka binne shi, wannan tambaya sai an masa, da wanda aka kone gawarsa aka shekar da tukar, da wanda naman daji naman dawa ya cinye shi, wannan tambaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya turo mala'iku sun masa cewa idan an binne mutum bayan an juya, mala'iku sukan zo sukan zaunar da shi, wannan alal aglab ne, domin galibi kamar yadda Allah ya shar'anta mana dan adam in Allah ya masa rasuwa rami ake a cikin ƙasa a binne shi. To ko da ba a binne shi ba, wannan tambaya Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai turo mala'iku su yi masa, sai dai wanda Allah ya kare shi. Tambaya ta biyu shine, dan uwa yake cewa mutumin da Allah ya masa rasuwa a cikin aikin haji, kamar yadda a wannan shekara an samu adadi waɗanda suke masu yawa, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya karɓi rayuwarsu, wanda wannan al'amari ne wanda ya kamata mu kakkaɓe tunaninmu game da komai, mu yarda da cewa alƙadari ne wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara, hukunci ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda babu wani wanda ya isa ya maida abin da Allah ya ƙaddara. Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmi, Ubangiji ta'ala shi ke hukunta hukunci, kuma babu wanda ya isa ya bi baya akan hukuncin Allah. Abu ne wanda Allah ya kaddara shi kafin ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50,000. Tuntuna Allah ya kaddara a hajjin da za a yi a wannan shekara akwai wasu adadi daga cikin bayinsa wanda Allah zai karɓi rayuwarsu. Kamar yadda hadisi ne na cikin Sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Ubangiji ta'ala ya kaddara duk abin da yake nihin kaddara ma halittunsa kafin ya halicci sammai bakwai da ƙasai bakwai da shekara 50,000. A lokacin nan al'arshinsa yana karuwa, komai Allah ya riga ya gama, daidai da motsa ƙafarka da za ka yi, tuntuna Allah ya ƙaddara kafin ya halicci sama da ƙasa da abin da ke tsakankaninsu da shekara 50,000. Don haka a matsayinmu na muminai babu abin da za mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya Allah ka ba mu lada akan wannan musiba da ta same mu ta rashin ƴan uwanmu, amma duk wasu abubuwa a maida su gefe. Akwai abubuwa waɗanda suke na jita-jita na wautar da hankulan mutane wanda ake yadawa a cikin jama'a, na cewa wai sababin abin da ya kawo wannan mutuwa wai ɗan sarkin Saudiya ne, wai ya zo a cikin helicopter, wai ya sauka wai zai je wajen jifa, wai aka datse hanya aka tsare hanyoyi, wai shi yasa aka samu mutuwar jama'a. Wannan ai duk wanda yake da hankali bai ma dace ba a ce ya da wannan magana. Wallahi magana ce ta ƙarya wadda aka kirkira ta. Tambayar da nake yau, sarakunan Saudiya da yayansu suke haji ba taɓa samun wannan mutuwa sai a wannan shekara? Wannan magana ce wadda kirkira ta ake, kuma waɗanda suka kirkira ta waɗanda suke makiya addini ne. A san yadda za a yi a daudada fuskar musulunci. To don haka kasancewar abu ne wanda Allah ya riga ya kaddara, kuma akwai sababin da ya haddasa wannan abu, amma insha Allah duk wanda yake bibiya zai samu labari wanda yake na tabbas akan abin nan, menene ya farar da wannan al'amari. Abu ne wanda yake sananne, kaga yanda kasar Saudiya shekara da shekaru yanda ake kokarin fadada wannan wuraren ayyuka na ibada na haji domin yalwata ma alhazzai. Abu ne sananne, dan kasar Saudiya in yayi haji so daya ba shi da yancin da zai koma yin haji sai an shekara 5 ake ba shi izinin ya je, sai dai ya bi ta bayan fage ba dan komai ba. Suka ce domin in aka ba ƴan ƙasa yancin kowa ya je ya haji, to za a takura ma baki waɗanda suke zawwa. Kuma ɗan ƙasar Saudiya idan zai yi hajin shi kanshi sai ya biya wasu kuɗaɗe akan wata takarda wadda za ta ba shi izinin ya ƙetara ya je Makka domin aikin haji. Mu mun zauna a can mun gani muna da takardar zama, amma kasancewar yancin da muke da shi a tsawon shekara 4 a shekara 1 ne muke da yancin mu je mu yi haji. Duk sauran shekarun sai dai ka bi ta bayan fage, ka bi ta sare, ka bi ta cikin duwatsu. sannan ka je kai ba dan komai ba ku dan yalwata ma alhazai dan makka shi kadai ne ba za a iya hanawa ba domin a garin su ne duk wannan ana yin shi ne domin yalwata ma alhazai kuma ka gama kudan kudaden da ake kashewa domin fada da wuraren wannan na ibada wanda yau in an gama haji da zaran an ce yau ran 13 an gama jifa na karshe daga ran nan zaka ga kayan aiki suna ci gaba da aiki a roshe nan a gyara nan ba dan komai ba dan a yalwata ma alhazai kuma duk mai sauraron labaru wannan mutuwa da aka samu a hanya ta 124 da hanya ta 100 ko da 30 ce suka hade kaga fa kowace hanya fa ta kusa girman wannan titi duk wanda yaje ya gani kuma abu ne ake kokarin ake tsara shi minister ke akwai ta musamman a kasar Saudiya wadda take kula da tsara haji wadda take kula da tsara haji kuma yanzu shekara nawa ana yin haji a wace shekara akalla dai anan a cikin mu akwai wanda yake ya kai shekara 50 akwai wanda ya kai 60 akwai wanda yake ya kai 70 tun anan da shekara 50 ko shekara 70 a wace shekara aka taba yin haji aka samu adadin jama'ar da suka mutu irin wannan shekara kenan wannan ya kamata mu tsaya mu lura da cewa abu ne wanda Allah ya riga ya kaddara shi ban makawa abu ne wanda yake ba makawa kuma babban abu waɗanda Allah ya musu rasuwa anan ya kamata a matsayin mu na musulmi duk da cewa mutuwa ba abin dadi bace amma wannan ya kamata abu ne wanda yake na albishir domin mutuwa ce suka yi kyakkyawar mutuwa duk wanda ya san zai samu irin wannan mutuwa wallahi yana iya gabatar da ran shi mutu akan irin wannan matsayi saboda wannan matsayi da suka mutu sun je sun gama tsayuwa a Arafa a ran 9 ga wata sun zo sun kwana a Muzdalifa an wayi gari ran 10 ga wata za su je nan mina su je su yi jifa Allah ya kaddara cewa mutuwar su anan take wanda a ranar kiyama za a tada su akan wannan aiki da Allah ya musu cikawa akan shi za su tashi suna labbaik Allahumma labbaik hadisi ne sahihi na cikin sahihul bukhari manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjin sa na ban kwana yana tsaye a nan Arafa wani daga cikin sahabban sa yana kan raƙumin sa sai ya fado fadowar da yake wuyan sa sai ya kare manzo Allah sai ya ce ma sahabbai ku wanke shi bima'in wasdir da ruwa da ganyen magarya manzo Allah ya ce wala tuhannidu wala tukhammiru ra'sa fa innahu yub'athu yawmal qiyamati mulabbiya manzo Allah ya ce kada ku shafa masa turare kuma kada ku rufe masa kai domin za a tada shi a ranar kiyama yana labbaik Allahumma labbaik duk wanda aka wayi gari kiyama yana labbaik Allahumma labbaik wannan ya ci nasara a rayuwarsa wannan makomarsa aljanna ce dan haka wannan alama ce suka samu daga cikin alamomi waɗanda suke na kyakkyawan ƙarshe mutuwa akan aiki na ibada duk wanda Allah ya karbi rayuwarsa akan aiki na ibada to a ranar kiyama akan wannan aiki zai tashi kuma har kiyama ladan shi bai ya katsewa har kiyama ta tashi suna cikin aikin haji ba su gama ba kuma a ranar kiyama za su tashi suna masu fadar labbaik Allahumma labbaik kenan wannan maimakon mu samu damuwa da bacin rai yanda har an samu wasu kasashe wai suna maganar to hajjin a daina zuwa ma tunda mutane suna mutuwa wasu kuma dan wauta to ai ya kamata ai ba Saudiya ba kadai ya kamata ta dauki nauyin tsara haji kowace kasa ta bada wakilinta yanzu misali kai ne a cikin gidanka da iyallanka da bakinka sai a ce wani na waje shine zai zo ya tsara maka abin da yake cikin gida kasawa ta Saudiya shekara nawa tana tsara aikin haji dan a wannan shekara in tayi kuskure so daya a leka a gani so nawa tana dacewa kuskur in ma kuskure ne aka yi kenan wannan kuskure ne fi bahari hasanatiha yana cikin teku wanda yake na kyawawan ayyukanta to wannan duka yana nuna wallahi al'amari ne na rashin alkadari da Ubangiji subhanahu wataala kuma akwai waɗanda suke kura ta lulluba da fatar tinkiya dan ta yi banna waɗanda ana ganin musulmi ne ana ganin cewa wata daula ce ta musulunci wallahi ba daula bace ta musulunci daula ce ta kafirci kuma insha Allah tafiya in tayi tafiya za ku gane waɗannan sune suka sabbaba wannan al'amari lalle komai yana da sababi amma alkadari ne na Ubangiji abu ne wanda an yi shi da manufa ba wata kasawa bace ba ta kasar Saudiya a dalilin mutuwar waɗanda Allah ya karbi rayuwarsu a wannan shekara alkadari ne na Ubangiji akwai kuma makiyan addini waɗanda suka sabbaba haka darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna da cikin baban da ke bayani game da wa'azi da takaitawa a cikin sa. Ma'ana wa'azi abu ne wanda Allah ya shar'anta mana, ai wa'azi a galgadi jama'a. Bayani ya gabata in aka ce wa'azi, idan aka ce wa'azi ba wani dogon surutu bane, wa'azi shine bayyana ma jama'a hukunce-hukuncen addini tare da hada musu dalilai waɗanda suke masu kwaɗaitarwa ko kuma waɗanda suke masu tsoratarwa. Idan mutum mun ga ya nace akan ayyuka na ibada, misali mutum ne muka ganshi yana kyautata ma mahaifansa, yana musu biyayya, to anan sai mu zo mu yi masa wa'azi. Idan muka masa wa'azi, me za mu zo masa da shi na dalilai? Sai mu zo masa da dalilan da suke ƙara kwaɗaitar da cewa duk wanda yake ma mahaifansa biyayya, farko zai ji daɗi a rayuwarsa ta duniya, kuma sannan zai dace da gidan aljanna a gobe kiyama. Saboda babu wani haƙƙi akan bawa bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sama da haƙƙin mahaifa. An gane ko? Babu wani haƙƙi akan bawa bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala sama da haƙƙin mahaifa. Don haka ayoyi na Alƙur'ani sun wuce a lissafa, wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala yakan haɗa haƙƙinsa da haƙƙin mahaifa a gu ɗaya. Kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ke faɗa a cikin suratul Baqara, وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا da fadarsa a cikin suratul Nisa, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا da fadarsa a cikin suratul An'am, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا da fadarsa a cikin suratul Isra, وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا da fadarsa a cikin suratul Luqman, anishkur li waliwalidayk da fadarsa a cikin suratul Ankabut, wa wasayna lil insani biwalidayhi husna da fadarsa a cikin suratul Ahqaf, wa wasayna lil insani biwalidayhi ihsana. To dan haka kasancewar haƙƙin mahaifa haƙƙi ne wanda yake mai girma akan da bayan haƙƙin Allah subhanahu wa ta'ala, babu wani haƙƙi mafi girma akan bawa sama da haƙƙin mahaifansa. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a hadisi sahihi yake ce mana, bayan da za a yi ɗa ya sakauta ma mahaifinsa, sai idan ya samu mahaifinsa na bauta a hannun wasu, ya je ya nemi kuɗi ya zuba ya sayo mahaifinsa ya ƴantar da shi, a lokacin nan ne ya yi abin a zo a gani. Inda za ka shekara dubu ba dare ba rana kana cikin hidimar mahaifanka, kashi ɗaya daga cikin ɗari na haƙƙinsu baka bada ba. Don haka kenan in wa'azi za mu yi ga mutumin da yake da'a ga mahaifansa, yana ƙoƙarin kiyaye dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala, a nan sai mu zo da ayoyi da hadisai waɗanda suke masu kwaɗaitarwa na sakamakon da Allah ya tanada ma duk wanda yake biyayya ga mahaifansa a nan duniya da makoma lahira, domin ya nace ya ci gaba da kyautata musu. Idan ko mutumin da yake rashin da'a ga mahaifa, me ya kamata mu yi masa? Sai mu zo masa da ayoyi da hadisai waɗanda suke barazana game da azaba da hukumar da Allah ya tanada ga duk wanda yake rashin da'a ga mahaifansa a nan duniya da makoma lahira. Na daga cikin su hadisi wanda ke cikin sahihu Muslim, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa babu wani laifi wanda yake mafi kamaci Allah ya gaggauta ma mai laifin hukuma tun daga nan duniya kafin a wayi gari kiyama sama da zalunci da yanke zumunta shine saba ma mahaifa. Duk wanda yake rashin da'a ga mahaifansa, tun daga duniya Allah zai kuntata masa, zai azabtar da shi kafin a wayi gari kiyama. To dan haka in aka ce wa'azi, abinda muke so mu gane, in aka ce wa'azi, bayyana ma jama'a hukunce-hukuncen addini tare da zo musu da dalilai waɗanda suke masu kwaɗaitarwa ko masu tsoratarwa. Sannan sai ya ce wal iktisadi fihi, da tsakaitawa a cikin wa'azi. Ba a buƙatar wa'azi a yawaita shi, a tsawaita shi har yanda jama'a za su kosa. Kamar yanda muka wuce da hadisi na Abu Wa'il, shine Shaqiq ibn Salama, Allah ya ji kansa, ke cewa kana ibn Mas'ud radiyallahu anhu yuzakkiruna fi kulli khamis, yake cewa Abu Abdurrahman Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara masa yadda, ya kasance yakan mana wa'azi a kowace alhamis. Ma'ana a duk sati yakan keɓanci rana alhamis ya yi musu wa'azi.
فقال له رجل
يا أبا عبد الرحمن wani daga cikin almajiran Abdullahi dan Mas'ud waɗanda suke sauraron wa'azi sai yake cewa ya Aba Abdurrahman wannan kinaya ce ta Abdullahi dan Mas'ud sai yace lawadidtu annaka zakkartana kulla yau yace wallahi alagata malam yace nayi gurin wannan wa'azi da kake mana ina ma a ce kullun ma haka ne kullun ka tara mu kai mana wa'azi ai da mun ji dadi فقال سيبن مسعود يتي مسا أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أمل لكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا يتي كسند تشيوى أبند يهنيني ma'ana na yawaita muku wa'azi kullun ne muku wa'azi yace ni ina kyamar in kosar da ku ma'ana in sanya ku kosa yace domin ni idan nakan muku fashi game da wa'azi kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana fashi game da wa'azi makafatas sa'amati alaina dan jin tsoran kada mu kosa haka manzon Allah ya karantar da mu yana mana wa'azi jefi jefi ba dan komai ba dan kada mu kosa to dan haka mu ko babu ba mu da wata hanya da zamu bi sama da hanyar manzon mu shine fiyayyen halitta sallallahu alaihi wasallam kaga kenan anan abin da ya kamata mu tsaya mu lura wa'azi ba wani abu bane ba wanda yake na mulanka na bara da ka mutun kawai ya kadi gaban sa yayin ta wa'azi a a mai wa'azi ana buƙatar ya bi tsari wanda yake na karantarwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam anan ibnu mas'ud ya nuna masa cewa uzurin da yasa baya musu wa'azi kullun shine yana tsoron kada aje su kosa domin dabi'a ta dan adam duk lokacin da aka yawaita masa abu to zai kosa ya watsar da abun komin dadin sa kaga duk lokacin da dan adam ko ya kosa koda gaskiya ce ake fada masa ba zai karba ba wanda wannan dabi'a ce ta dan adam duk abin da za a yi masa a mushi yau a mushi gobe a mushi jibi komin dadin abun to kosawa zai yi ya watsar da shi wanda a darasi da ya gabata mun karanto aya wadda na cikin suratul baqara wadda take nuna mana dabi'ar dan adam shine kosawa akan abu yau da gobe komin dadin sa kamar yanda mabiyan annabi Musa alaihi salam lokacin da suka fada cikin dimuwa ubangiji ta'ala yakan saukan musu da wata gara ta abinci ta musamman tacacciyar zuma wato da ƴaƴan tama waɗanda suke soyayyu sune ƴaƴan shila waɗanda suke soyayyu sai suka ce ma annabi Musa alaihi salam lan nasbira ala ta'amin wahid suka ce ya Musa ai mu ba za mu iya daukan hakuri akan abinci kala daya kullun kawai sai dai mu ci nama soyayye mu sha tacicciyar zuma mu ba za mu yarda ba suka ce masa roƙa mana ubangijinka yukhrij lana mimma tubitul ardu ya fitar mana daga abin da ƙasa take tsirasuwa min baqaliha daga cikin makunkusa ƙasa shine kamar doya da dankali da rogo da makani da fondetar da sauransu wa qissaiha da kani-kani kamar irin su malo su gwanda da sauransu wa fumiha da alkama ko kuma kace tafarnuwa wa adasiha da tsanwon wake kenan shine irin fetifuwa wa basaliha da albasa Annabi Musa yace musu a tastabdiluna allazi huwa adna bil ladhi khair yanzu kwa ne mu canjin abu wanda yake koma baya a maimakon abu wanda yake fiyayye Ubangiji ta'ala yace ihbidu misra fa inna lakum ma sa'altum ku sabka wani birni daga cikin birane abinda kuka roka za ku same shi anan to wannan alkadari ne na Ubangiji subhanahu wata'ala wanda kuma dabi'ar dan adam haka take dan haka komin iya wa'azinka kama jama'a wa'azi yau gobe ka musu jibi kai musu to wata rana za su watsar da wannan wa'azi su kosa dan haka kenan salo na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da yin wa'azi shine yin shi jefi jefi kamar yanda anan Abdullahi dan Mas'ud a duk sati su daye kan musu wa'azi da aka nemi cewa ya yawaita yace a abinda yasa bazan yawaita muku wa'azi shine jin tsoran kada ku kosa domin ina yi muku wa'azi ne kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mana wa'azi dan tsoran kada mu kosa kenan wannan na nuna mana ta kowace fuska a matsayin mu na mu'minai ba mu da abun koyi face manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yanda ubangiji ta'ala ke faɗa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatu liman kana yarjullaha wal yawmal akhir وذكر الله كثيرا جوزا متاش حديثي نقبا قال المصنف رحمه الله تعالى وعن أبي اليقظان عمار بن ياسر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فأطيل الصلاة وأكسر الخطبة رواه مسلم قوله مئنة بميم مفتوحة ثم همزة مكسورة ثم نون مشددة أي علامة دالة على فقه وعن معاوية بن الحكم السلمي وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه أنه قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطف رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثقل أمياه ما شأنكم تنظرون إلي فجعلوا يدربون بأيديهم على أفخاذهم فلما رأيتهم يسمتونني لكني سكت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبي أبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله إني حديث أهد بجاهلية وقد جاء الله بالإسلام وإن منا رجالا يأتون الكهان قال فلا تأتهم قلت ومنا رجال يتطيرون قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يسدنهم رواه مسلم مالم الله يجيكنسا يا زومنا ده حديثي نبي أبابا رواية أبو اليقظان شيني عمار ابن ياسر الله يكرمه سيدا كيتشي وانا جمزان الله صلى الله عليه وسلم أنا فدا إن أول صلاة الرجل وقصر خطبته منزان الله يكيتشي ولل سوي تسلى تمتن دقجرت خطبسا manzon Allah yace mai innatu min fiqhi alama ce daga cikin alamomin da suke nuna cewa ya fahimci inda aka sa gaba ma'ana ya fahimci addini lafazin al-fiqhu shine al-fahm ma'ana fahimta kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu la tafqahuna ay la tafhamu kamar yanda kafirai suke fada ga annabi shu'aib ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا شيني يتي ما إنة من فقه علامة تي دك تكين علامة من دسكي نون يافهن تي الدين دل ما من دزاك سام يججر تخلبا سنن يتوي تسلى كتب تد تيوا ونن لما يافهن تي عند أكسا غبا ماذا الله سيتي فأطيل الصلاة ku tsawaita sallar ku ta juma'a wa aqsirul khutba manzo Allah yace ku takaita khutba wannan kasancewar bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba mu labarin cewa na daga cikin alamomin da ke nuna mana cewa limamman mu sun fahimci inda aka sa gaba mu same su da cewa suna takaita khutba ba sa tsawaitawa sannan sallar kuma suna tsawaita ta me yasa saboda daman ita khutba wani sako ne ake buƙatar ka isar ma jama'a ka tattara duk abin da yake gudana a cikin jama'a ta musulmi a tsawon sati a ranar juma'a sai ka zo ka haumu kan minbari idan wani abu ne suke wanda bai dace ba sai ka yi ƙoƙarin tattaro ayoyi na alƙur'ani da hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kalimomi waɗanda suke masu jan hankali masu kama zuciya masu tasiri sai ka yi ƙoƙarin jefa waɗannan kalimomi ka haɗa da dalilai alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka ja hankalinsu wannan abu da suke na rashin dacewa su dina daga yau
in kuma wani abu ne wanda ya dace su yi suka yi sakaki ba sa yi, ko kuma wani abu da ya dace su yi wanda sun shagala sun manta, to sai ka yi kokari ka tattara labarai a cikin sati a ranar Juma'a, ka zo ka hau kan minbari ka hada ayoyi na Alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ingantattu da kalimomi masu jan hankali, ka yi kokarin isar ma da jama'a sako. Dan haka in ka koma za ka samu huduba ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kalimomi ne waɗanda suke takaitattu masu jan hankali. Dan haka ba a buƙatar limami ya tsawaita huduba, abinda ake buƙata ya takaita ta, ka yi ta ilgajeruwa amma ya zamanto ta kunshi ma'ana sakon da ake nihi a isar an isar da shi. Amma ba ka zo ka yi huduba wadda take batira yankakka wadda abinda ake nihi a isar na sako ba isar da sako ba. To dan haka kenan anan shine manzon Allah yake cewa lalle wato tsawaita sallah ta limami ta mutum da takaita hudubarsa, manzon Allah yake cewa alama ce daga cikin alamomin da suke nuna cewa ya fahimci addini. Bayan wanda wannan labari da manzon Allah ya bada sai yake cewa fa'idus salata, manzon Allah ya ce ku tsawaita sallah, wace sallah yake nihi? Sallar Juma'a. Sai ya ce wa aksirul khutuba, manzon Allah ya ce ku dan takaita khutuba. An gane ku? Kaga anan umarni ne kai tsaye manzon Allah ya na cewa a tsawaita sannan kuma a takaita khutuba. To anan tsawaita sallah iya yanda muka ga dama za mu tsawaita limami ya kamo suratul baqara aya 286 ko Ali Imran aya 200 ko suratul araf aya 206 ko suratul shu'ara aya 225 haka kawai limami zai kamo? A'a, tsawaita wadda manzon Allah ya ce mu yi anan sai ka koma karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Wasu surori ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a cikin sallar shi ta Juma'a. An samu yana karanta su Kaf wal Qur'anil Majid, wani lokaci yakan karanta suratul Juma'a da suratul Munafiqun, wani lokaci yakan karanta sabbihi isma rabbikal a'la da hal ataka hadisul gashiya. An gane ku? Tsawaitawar da ake nihi kenan ba wani ra'ayi ba namu za mu koma, a'a sai mu koma mu ga wasu irin surori ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a sallar shi ta Juma'a. Allah ya saka ma Sheikh Nasir Al-Albani, Allah ya ji kansa, in ka koma cikin littafinsa Sifatu Salatin Nabi ya tattaro hadisai waɗanda suke nuna gwalgwadon abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa a cikin sallolinsa. Gaba ɗayan sallolin nan na lokaci biyar da sallar Juma'a sai da ya zo da hadisan da suke nuna mana ga iya surorin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake karantawa. To don haka anan za ka ga mafi yawan limammai a yau su tsawaita huduba, amma in sun zo sallah sai ka ga sun takaita sallah. Ka ga wannan sabanin sunna ne, ka tsawaita huduba kuma ka zo sallah ka gajarta ta, ka karanta irin su inna anzalnahu da su alam na shiraha ko irin su inna a abaina kalkausar da sauransu. Wannan sabanin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne, kuma wannan yana nuna cewa baka fahimci inda aka sa gaba ba. Inda ka fahimci inda aka sa gaba a matsayinka na liman, to da ka takaita huduba da ka tsawaita sallah kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya yi umarni. Kalima ta ma'inna ita ce malam ya fassara mana ya ce bi mimin maftuha, kenan akan rubuta ta da mim wadda take maftuha kenan a bar ma wasali sama. Sannan ya ce thumma hamza maksura, sannan alhamza wadda take abun ma wasali kasa, thumma nunin mushaddada, sannan bayan alhamza akwai nun wadda take mai shadda. Shine sai ya fassara kalima sai ya ce ai alamatun dallatun ala fiqhi, alama mai nuna cewa ya fahimci inda aka sa gaba duk limamin da yake takaita huduba sannan kuma ya tsawaita sallah. Sannan hadisi na gaba shine hadisin Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, Allah ya kara masa yadda, ke cewa baina ana usalli ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, yayin da wato nake sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idza aqasa rajulun min al-qawm, yace sai wani mutum kai tsaye daga cikin jama'ar da suke bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi atisha. wa qultu yarhamukallah, sai nace masa Allah ya ji kanka, wanda dama haƙƙi ne na musulmi akan musulmi dan uwansa. Idan ka ji dan uwanka musulmi yayi atisha amma da sharadi, in ya ce alhamdulillah, to ya zama tilas akan ka kace masa yarhamukallah. To wannan ana cikin sallah ne. Muawiya ibn al-Hakam, Allah ya kara masa yadda, sai ya ji wani yayi atisha sai ya ce alhamdulillah. Muawiya sai ya ce yarhamukallah. Miza'i sai ya ce faramaniyal qaumu bi absarihi, duk jama'a gaba ɗaya kawai kowa sai ya ƙura mun ido, kowa ya juyo ya zira mun ido. Faqult, sai na ce wasukula ummiya ma sha'anukum tanzuruna ilai, ya ce ina ma a ce mahaifiyata ta yi barina, me ya same ku kowa ya ƙura mun ido, kowa ya zuba ido yana kallo na. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkabihim, Muawiya ya ce sai suka haɗu suna buga hannuwansu akan cinyoyinsu, suna nuna masa waye ya shiru ya kyale. Wanda da a farkon musulunci ana cikin sallah sai ka ɗan waiwayo kama ɗan uwanka magana, shi ma ya baka amsa, an gane ko? Wannan a farkon musulunci ba a haramta ba yin zance a cikin sallah, sai daga baya Ubangiji ta'ala ya turo saƙon cewa daga yau a daina zance a cikin sallah in dai ba karatun alkur'ani ba ne, an gane ko? Ubangiji ta'ala ya ce hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitina, qanitina ay sakitina. To shine anan shi Muawiya ana cikin sallah, wani a kusansa yayi atisha yace alhamdulillah, Muawiya sai ya ce masa yarhamukallah, jama'a kawai sai suka ƙura masa ido, shi ne ya ce faramaniyal qaumu bi absarihim, gaba ɗayan jama'a kawai sai suka zira min ido, kowa yana kallo na. Faqultu, sai na ce wasukula ummiya, ya ce ina ma a ce mahaifiyata ta yi barina, ma sha'anukum tanzuruna ilayya, ya ce me ya same ku kowa ya zira min ido yana kallo na. Faja'alu yadribuna bi aidihim ala afkhadhihim, sai suka haɗu suna buga hannuwansu akan cinyoyinsu, ishara ce suke masa cewa yi shiru ya kyale. Falamma ra'aituhum yusammitunani, a lokacin da naga suna nihin cewa in yi kawaici in yi shiru in kyale, shine suke nihin, yace lakin ni sakattu, sai na ja bakina na kyale. Wanda wannan shi ma a farkon musulunci idan wani abu ya samu sahabbai sukan buga cinya, ana cikin sallah sai mutum ya buga cinya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya taka musu burki ya ce a'a, daga yau manzon Allah ya ce ku daina tafi, ku maza abinda aka shar'anta muku in wani abu ya same ku a cikin sallah shine ku yi tasbihi. Tafi manzon Allah ya ce na mata ne, su ne aka shar'anta ma. Wanda bayani ya gabata lokacin da aka samu rashin zuttuwa a cikin kabila ta Banu Amr ibn Auf, waɗanda suke zaune a nan Quba, suka samu hayaniya, an ciro itacen dabino ana bugun juna, ana bugun juna da takalma. Manzon Allah ya samu labari kai tsaye da hantsi, manzon Allah ya tashi ya isa ya je ya sulhunta tsakankaninsu. Bayan an yi sulhu an sasanta, jijiyoyin wuya sun kwanta, suka ce to ya rasulullahi, ai ba za ka koma ba, sai mun shirya maka wata gara ta musamman, sai mun karrama ka. Suka shirya masa abinci, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya dawo lokacin azhar yayi, jama'a sun hadu lokaci yayi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bai iso ba. Bilal yake cewa ya Abubakar, ko za ka iya wucewa gaba kama jama'a sallah? Abubakar yace in ka bani izini. Bilal ya ba Abubakar izini ya wuce gaba ana cikin sallah, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isu. Sahabbai da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya isu, sai suka ringa tabi, wai suna sanar da Abubakar cewa ga mai gun ya zo fa ya ja da baya. Abubakar da ya ji tabi yayi yawa, sai ya waiwaya, sai ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya isu. Manzon Allah sai ya ma Abubakar nunin cewa ya tabbata abun, sai ya ci gaba da sallah. Abubakar sai ya kasa tsayawa sai ya janyo baya. Manzon Allah ya ci gaba da sallah, ya wuce mahallinsa ya ci gaba da sallah. da aka gama sallah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya waiwayo sai ya ce jama'a, ya ce me yasa naga kuna tabi? Manzon Allah ya ce to ku san da cewa daga yau idan ɗayanku na sallah wani abu ya same shi, manzon Allah ya ce abinda zai yi tasbihi zai yi. Kana sallah sai wani yayi sallama ya ce salamu alaikum, to iya abinda za ka yi sai ka yi tasbihi ka ce subhanallah. Idan ka yi subhanallah, in kasancewar wanda ya fahimci addini ne zai san halin da kake, ko kuma kana cikin sallah yaro zai yi banna ko kuma zai fada wurin da bai dace ba a ce ya shiga, sai ka yi tasbihi. In ka yi tasbihi waɗanda suke zaune za su waiwayo su ga cewa ga abin da kake ne, sai ka yi musu nuna. Manzo Allah ya ce innamat tasbihu lirrijal, ya ce wat tasbihu linnisa, ku san da cewa maza su aka shar'anta ma tasbihi, mata su aka shar'anta ma yin tabi. Idan mace ce ce sai ta dan taba, kenan sai mutun ya san cewa ga halin da take ciki. To sannan sai ya ce ya Ababakar, me ya hana ka tabbata abunka lokacin da na maka nuni? Sai ya ce ina ni ina tsayawa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To dan haka anan su sai suka ringa tabi, suka ringa buga hannunsu akan cinya, ma'ana suna nihin cewa Muawiya ya ja bakin sa ya kame. Shine yace falamma ra'aytuhum yusammitunani, lokacin da na fahimci cewa suna nihin cewa in yi shiru in kyale, yace lakinni sakattu, yace sai na ja baki na na kyale. Falamma sallar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gama sallah, yace fa bi abi huwa wa ummi, yace wallahi zan iya bada mahaifiyata da mahaifina dan na fanshi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Misali a ce da mahaifinsa da mahaifiyarsa su halaka, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya halaka, yace wallahi zan iya bada mahaifina da mahaifiyata su halaka domin in ceto rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda wannan bayani ya gabata ya maimaitu, wannan yana nuna mana irin tsananin so da kauna da sahabbai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda dama haka Allah ya shar'anta mana. Mumini baya cika mumini sai ya fifita san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan yanda yake son kanshi, akan yanda yake son ƴaƴansa, akan yanda yake son mahaifansa, akan yanda yake son duk wani daga cikin jama'a. Kamar yanda hadisi yake cikin Sahihul Bukhari, riwaya ta Anas dan Malik Allah ya karama masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Manzon Allah yace ɗayanku ba zai yi imani kamar yanda ya dace sai na zamanto na fusoyuwa a wajensa sama da yanda yake son kansa, sama da yanda yake son ƴaƴansa, sama da yanda yake son mahaifansa, sama da yanda yake son jama'a gaba daya. To shine anan yace fa bi abi huwa wa ummi, yace wallahi zan iya bada mahaifina da mahaifiyata domin na fanshi rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai yace ma ra'aytu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman min, yace wallahi ban taba ganin wani malami mafi kyawun karantarwa gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko bayansa wanda ya fi shi iya karantarwa. Yace ban taba ganin wani malami, idan aka ce mu'allim mai karantarwa kenan, shine a Hausa ake cewa malam. Yace ma ra'aytu mu'alliman, yace ban taba ganin wani malami mai karantarwa qablahu gabanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala ba'dahu ko bayansa ahsana ta'liman minhu, wanda yafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kyawun karantarwa. Yace fa wallahi ma ka harani, yace rantsuwa nake muku da Ubangijin da ya halicce ni, a lokacin da nayi wannan laifi nayi abin da bai dace ba, yace ma ka harani, manzon Allah bai kyare ni ba, bai tsawatar da ni ba, wala da rabani, yace manzon Allah bai kai mun duka ba, wala shatamani, manzon Allah bai zage ni ba ko fadin wata bakar magana. To amma yau daga mutun yayi abin da ba daidai ba, farko za ka zura masa ido, sannan ka kyare shi, ka fada masa bakar magana, duk wani abu wanda yake na cin mutunci za ka ga amma mutum. Shi kuma in dai mai karantarwa ne, ba a buƙatar ka tsawatar da jahili in ya aikata abu. Duk wanda ya yi abu a kan rashin sani, to abinda ake bukata ka lallashe shi, ka saki huska da walwala, ka san yanda za ka yi ka ribance shi. Shine anan yace, fa wallahi na rantse da Ubangiji na ma ka harani, yace manzon Allah bai tsawatar da ni ba, wala darbani, manzon Allah bai duke ni ba, wala shatamani, kuma manzon Allah bai zage ni ba, bai fada min wata bakar magana. Kala kawai iya abinda manzon Allah yace da ni, inna hadhihi salata, yace ya kai Muawiya, ka san da cewa ita wannan sallah da Allah ya shar'anta mana, la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas, duk wani abu in dai zancen jama'a ne to baya inganta a yi shi a cikin sallah. Zance a cikin sallah in dai ba akan mantuwa ko akan rashin sani, to wannan baya halatta, ko da zance ne wanda yake na gyaran sallah. So da yawa sai ka ga wai limami ya waiwayo, raka'a nawa muka yi, ta bata sallah, in kayi ba daidai ba su ma mu tasbihi aka shar'anta su maka, ka san abin da ake ciki. Amma maganar ya waiwayo yayi magana wannan kwata-kwata bai dace ba, haramun ne, inda ganganci aka yi sallah ta baci. An gane ku? Wancan hadisi da suke kafa hujja da shi ba a cikin sallah bane ba, wato zuliya dai ne yamma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama magana. Domin an yi wata rana ne an yi sallah ta la'asar, da aka yi raka'a biyu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya salamci, sai ya koma can gefin masallaci, manzon Allah ya yi kishingida akan kututturen da biyu kamar a fusace yake. Zuliya dai ya je ya iske shi sai ya ce, ya Rasulullah, shin mantawa ne kai ko kuma sallar ce aka rage? Manzon Allah ya ce, ban yi mantuwa ba kuma sallar ba a rage ta ba, ban manta ba kuma ba a rage sallah ba. Ya ce, ya Rasulullah, ai raka'a biyu ce aka yi kasalanci. Manzon Allah sai ya waiwayo, sai ya tambayi su Abubakar su Umar, sai ya ce, a sadaka zuliyadain fi ma qala aw kama qala. Manzon Allah ya ce, shin zuliyadain ya yi gaskiya game da abin da ya faɗa? Suka ce, kware ya Rasulullah, raka'a biyu aka yi kasalanci. A lokacin nan manzon Allah sai ya taso ya koma mahallinsa, ya fuskanci alƙibla, ya yi kabbara ta harama, aka ciko raka'a biyu da ta rage, da ya salamci ya yi sujada ba'di. Da aka gama sallah manzon Allah sai ya waiwayo, sai yake cewa, inna ma ana basharu an saka matan sau fa iza nasitu fadhakkiruni. Manzon Allah yace, ku san da cewa ni dai dan adam ne, ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa, in na manta manzon Allah yace ku tunatar da ni. To wannan hadisi babu dalili a cikinsa wanda ke nuna cewa ya halatta a yi magana a cikin sallah, don haka ka koma cikin al-majmu na al-imamu nawawi, Allah ya ji kansa ya tsawaita bayani mai gamsarwa a ƙarƙashin wannan hadisi. Ya bujiro da maganganun malaman da suke cewa ana iya yin magana, don haka magana ko da ta gyaran sallah ne baya halatta a cikin sallah ayi, domin anan manzon Allah ya ce, inna hadhihi salata, lalle ita wannan sallah da Allah ya shar'anta mana, la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas, wani abu wanda yake nazancen jama'a baya inganta a cikin ta. Sai manzon Allah ya ce, innama huwa at-tasbihu wat-takbir wa qira'atul qur'an, kusan da cewa kadai ita sallah tasbihi ne da kabbara da karatun alqur'ani, su kadai ne abinda aka shar'anta. Aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ko kuma kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Wannan kasancewar haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin su Abdullah dan Mas'ud, idan sun zo da lafazin hadisi a ƙarshe suke cewa aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama aw misluhu aw shibuhu, ba dan komai ba, dan kada su jingina ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kalimar da ba shi ya faɗa ba, taka tsantsan ne, duk da cewa larabcin da suka zo da shi ba zai canza ma'ana, amma haka malaman hadisi suke taka tsantsan, in suka zo da hadisi suka zo da shi a ma'anance, sai su ce aw kama qala, ko kuma kamar yanda manzon Allah ya faɗa. Shine anan yace aw kama qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama, akan wannan kalima kenan da yace inna hadhihi salata la yasluhu fiha shay'un min kalamin nas innama huwa at-tasbihu wat-takbir wa qira'atul qur'an. Yace ku san da cewa ita wannan sallah da Allah ya shar'anta mana, wani abu na zancen jama'a baya inganta a cikinta. Innama, kusan da cewa kadai, domin innama tana daga cikin adawat waɗanda suke na hasar, na takaita zance kenan. Huwa tasbihu, manzon Allah yace kawai tasbihi ne a cikin sallah. Wa takbir, da kabbara, wa qira'atul qur'an, da karatun alqur'an. Yace qult, sai nace ya rasulullahi, ya manzon Allah, inni hadithu ahadin bi jahiliya. Yace ya rasulullahi, ni ban jima ba rabuwa da lokaci na jahiliya, ma'ana ban jima da musulunta ba, akwai bulbudin maguzanci tare da ni. Yace wa qad jaa Allahu bil islam, yace tabbas ko a yanzu Allah ya zo da musulunci, wanda musuluncin nan babbar ni'ima ce daga cikin ni'imomin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya jaddada ma bayinsa. Don haka malamai da suka kai suka kawo suka ja, wasu suka ja, wai a cikin duk ni'imomin da Allah ya ma bayinsa, wace ni'ima ce tafi kowace ni'ima? Wasu malamai suka ce hankali. Hankali shine lamba wani a cikin dukkan ni'imar da Allah ya ma bayinsa. Wasu suka ce a ilimi shine ni'ima babba daga cikin ni'imomin da Allah ya ma bayinsa. Wasu malamai suka ce babbar ni'ima daga cikin ni'imomin da Allah ya ma bayinsa, wanda babu wata ni'ima sama da ita, ita ce ni'ima ta musulunci. An gane ko? Ni'ima ta musulunci. Saboda shi musulunci, karfin mulki bai isa ya baka shi ba. Inda karfin mulki yana bada musulunci, da Kaisar sarkin Rom, an gane ku, ko sarkin Farisa a waɗancan lokaci, da ƙarfin mulkinsu ya ba su musulunci. Fir'auna yana da ƙarfin mulki, amma ƙarfin mulkinsa bai ba shi musulunci ba. Haka nan dukiya ba ta isa ta ba mutum musulunci. Inda dukiya tana ba da musulunci, da Ƙaruna shi ne farkon wanda zai samu musulunci, wanda Ubangiji ta'ala yake cewa wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu'u bil usbati ulil quwwa idza qala lahu qaumuhu la tafrah inna allaha la yuhibbul farih. Makullan man ga zakin shi sama da kato 40 ba sa iya cira shi su raba da kasa. Makullan man ga kato 40 ba sa iya cira wadannan makullai su daga su su raba su da kasa. To haka wayo da dubara baya ba mutum musulunci. Duk wayenka duk dubarar ka baskini sai bai baka musulunci. Musulunci kyauta ce ta Ubangiji subhanahu wataala, wanda Allah ya zaba ya nufe shi da alkhairi a nan duniya da makoma lahira, shi Allah yake azurtawa da musulunci. Don haka iya abin da yake kanmu shine godiya ga Ubangiji. Falillahi alhamdu wal minna, akan wannan ni'ima da Allah ya mana. Kuma ni'ima ta musulunci ba ta cika sai ka samu kanka a cikin jama'a ta ahlus sunna wal jama'a, masu kokarin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Saboda da yawa daga cikin musulmi cikin dimuwa suke, ba su san inda musulunci ya sa gaba. Za ka samu aikin su ya yi hannun riga da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk aikin da ya yi hannun riga da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wannan aiki ba zai amfani mai shi a nan duniya, ba zai amfani mai shi a gobe kiyama. Domin duk wani abu mai sunan ibada sai ya dace ma karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah zai karba. To dan haka shine yace wa qad jaa Allahu bil islam, yace tabbas Allah ya zo mana da musulunci. Dan haka Allah yake nuna cewa baiwa ce wanda ya ma bayinsa. Allah yake gora mu akan haka can cikin suratu Ali Imran, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idza ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Haka can yake cewa huwal ladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. To shine anan yace wa qad jaa Allahu bil islam, yace tabbas ko Allah ya zo mana da musulunci mun karba. Sai yace wa inna min narijalan ya'tuna al-kuhar, yace ya manzon Allah daga cikin mu akwai wasu mazaje ya'tuna al-kuhar waɗanda suke jema bokaye. Wannan kenan a wancan lokaci galibin waɗanda suke kai kawo a wajen bokaye mazaje ne, amma sabani a yau. An gane ku, waɗanda suke kai kawo wajen bokaye da 'yan tsubbu a yau galibinsu mata ne. shine yace wa inna minna rijalan, lalle daga cikin mu akwai wasu mazaje ya atunal kuhan, sukan je ma bokaye. Lafazin kuhan jam'i ne na kahin. Idan aka ce kahin shine boka wanda yake bada labarin abin da zai zo nan gaba, wanda bokaye a wancan lokaci suna aiki da aljannu, wanda a yau ma akwai bokaye waɗanda suke aiki da aljannu, akwai bokayen da ba sa aiki da aljannu. An gane ku? To, ko baka aiki da aljani, in dai aikinka irin na boka ne sunanka boka, ko mun girman rawanin da zaka yi da manyan kayan da zaka sa, in dai aikinka irin aikin bokaye ne, to kai da boka tafiyar ku daya. To, waɗannan akan je musu sukan ba da labari, waɗanda bokaye a wancan lokaci sukan yi amfani da aljannu. Aljannu sukan hau juna ɗaya kan ɗaya sai sun kai sama ta farko. Idan suka kai sama ta farko, wanda yake na can ƙololuwa yakan ji, yakan saci abinda mala'iku suke tattaunawa tsakankaninsu, saƙon da Allah ya turo musu game da abinda zai wakana abin ƙasa. Shi wancan shaidani na ƙololuwa idan ya warci wannan faɗa, sai ya gaggawa sai ya jefa ma na ƙasa da shi. Na ƙasa da shi, shi ma sai ya jefa ma na ƙasa da shi, shi ma sai ya jefa ma na ƙasa da shi. Wanda ya tsira da wannan magana shine yake zuwa sai ya jefa a kunnen boka, ya faɗa masa cewa kaza zai wakana. To, wannan magana in sun ji, akwai wani abu kamar bakin wuta wanda yakan cire daga jikin tauraro, duk inda ya shiga wannan aljani sai ya bi shi sai ya konar da shi. Shine Ubangiji Ta'ala yake cewa illa man istaraqa as-sam'a fa atba'ahu shihabun mubin, a can cikin suratul hijr, ko kuma illa man khatifa al-khatfa fa atba'ahu shihabun saqib. An gane ko? Kamar yanda can cikin suratul malik ko suratul mulk Ubangiji Ta'ala yake cewa wa laqad zayyana as-sama'a ad-dunya bi masabiha wa ja'alnaha rujuman lish-shayatin. To, don haka wani abu daga jikin tauraro yakan ciro sai ya bi wannan aljani duk inda yake sai ya konar da shi. Wanda ya tsira da wannan faɗa shi ne zai je ya jefa ta a cikin kunnen boka. Amma kafin ya jefa masa wannan kalima ɗaya ta gaskiya, sai ya haɗa ƙarya ɗari ba ɗaya, ya haɗa da wannan gaskiya su zama ɗari daidai. Maza Allah ya ce, don haka wani lokaci in boka ya yi faɗa akan dace, kafin a samu gaskiya ɗaya ta boka an samu ƙarya ɗari. To, waɗannan bokaye sai ya zamanto a wancan lokaci a jahiliya an ɗauke su a matsayin su ne shuwagabanni, su ne masu zartar da hukunce-hukunce a cikin jama'a. Kuma a wannan lokaci kowace ƙabila za ka same ta tana da bokanta, tana da bokanta. Shi ne sai ya ce wa inna minna rijalan ya'tuna al-kuha, ya ce daga cikinmu akwai mazaje da waɗanda suke je ma bokaye. Ƙala, sai manzon Allah ya ce fala ta'tihim, ya ce karka sake ka je musu. Qultu, sai na ce wa minna rijalun yatabayyaru, ya rasulullahi daga cikinmu akwai wasu mazaje waɗanda suke canhi. Me ake nihi da canhi? Shine ake kira da attasha'u, ka nuna cewa rashin sa'a da ka same ka cewa dalilin abu kaza ne. Kamar yanda su da yawa za ka ga mutum idan ya fito da safe, idan ya haɗu da mai ido ɗaya sai ya ce yau babu sa'a. An gane ku? Ko kuma kasancewar in ya auri mace, Allah ya kaddara masa wata rashin lafiya tunda aka kawo amarya, yau da lafiya gobe babu lafiya, ko kuma ɗan abin hannun ya ja da baya, sai ka ji ana cewa ai mai farar kafa ce, mai farar kafa ce, tunda ya auro ta ya tsiya ce ya talauci. Ta isa ta tsiya ta kata talautar da kai? Ko kuma kasancewar mujiya ta yi kuka a ce ai mujiya ta yi kuka a unguwa mutuwa zai? Ko a ce wai wata tauraro mai wutsiya ya tsaya wai ga ganinki ba alheri ba? Ko wa ga wani jan girgije ya gaba su a ce wai bana akwai akwai kaza? Kamar yanda za ka ji ana faɗa a irin wannan lokaci na kaka, wai hatsi ya yi magana, wai kaɗan ne wanda zai ci shi bana, wai addu'a ta ce wai kuɗar ma ni, wai ni kuna kare. To, irin waɗannan maganganu akwai abubuwa ne sanannu, alhamdulillahi wannan duk sun gushe. Da za ka ji ana ma sarakuna ƙarya a ce wai sarki ya ce wai a ɗarma ɓawon kalbu, wai bana akwai rashin lafiya, duk kaka ake irin waɗannan abubuwa. ko a zuwa ce wai a daura gujiya mai iya uku a wuya sai sauransu. To zaka ji irin waɗannan abubuwa, ko kuma ka ji an ce wata ga wata larabgana wai ba a wanka ba a wanki, laraba ta ƙarshen watan safar wai ba a wanka ba a wanki, ko kuma shi kanshi watan safar kin in ya kama sai ka ji an ce ba a bulaguro ba a aure. Ka tsaya ka ji banda wannan wata wanda zai kama wata na farko na musulunci al-Muharram, wata na biyu watan safar, so da yawa in ba a yanzu ba da Allah ya kawo mana wannan ni'ima ta fahimtar sunna, in watan safar ya kama ba a aure, duk wata sanarwa da ake a gidan radio ta aure zaka ji ta kankanta, ba a aure a cikin watan safar, an canfa shi wai babu alkhairi a cikin shi, ba a fara kasuwa a cikin shi, ba a bulaguro, ba a yin aure, duk wasu abubuwa ba a yi. Ko kuma ka ji na cewa gidan nan da muka koma, tunda muka koma banda bala'i da musibu babu abin da muke gani, waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke sun ci karo da tauhidi, domin kasancewar canfa abu ka nuna cewa kaza shi ya hana ka samu kaza, wannan rashin yadda ne da alƙadarin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Duk abin da ya same ka tuntuni Allah ya kaddara, kuma babu yanda za a iya kauce maka. Duk abin da baka samu ba daman Allah bai nuface ka ba. Haka manzon Allah ya dasa mana wannan aqida. Wa alam anna ma akhaaka lam yakul li yusibak wa ma asabaka lam yakul li yukhdiya. Manzon Allah ya ce ma dan Abbas, ka san da cewa duk abin da ya same ka bai zamanto ba zai kuskure maka. Duk abin da ya kuskure maka bai zamanto ba zai same ka. Kuma duk wanda yake da irin wannan aqida ta canhi, to ba yanda za a yi ya shiga layin mutum 70,000 wanda za su shiga aljanna a ranar kiyama ba tare da hisabi ba, ba tare da an azabtar da su, domin akwai 70,000 waɗanda za su shiga aljanna wanda ba tare da an lissafa ayyukansu kuma ba tare da an azabtar da su. Wanda wani lokaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sahabbai, manzon Allah yake cewa an bujuro mun da al'ummu, na ga wani annabi da wata 'yar jama'a mutum biyu zuwa uku ya wuce da su. Manzo Allah ya ce sai aka bujuro mun da wani annabi tare da shi akwai 'yar jama'a duka ba su wuce mutum tara ba, sai aka bujuro mun da wani annabi shi kadai. Manzo Allah ya ce sai aka bujuro mun da wata al'umma mai yawa, sai na yi zaton cewa al'umma ta ce, sai aka ce masa a'a, wannan Musa ne da mabiyansa, Musa ne alaihi salam da mabiyansa. Manzon Allah ya ce zuwa jama'a, sai aka ce mun kallina, na daga na kalla, manzon Allah ya ce sai na ga jama'a mai tarin yawa, aka ce masa koma dibin nan, manzon Allah ya daga ido ya diba sai ya ga jama'a mai yawa, aka ce wannan al'umma ka ce tare da su akwai mutum 70,000 waɗanda za su shiga aljanna ba tare da an lissafa aikinsu ba tare da an azabtar da su, da zaran an wayi gari kiyama daga an ƙetare su radi kai tsaye aljanna za su yi, ba maganar a lissafa ayyukansu ko a azabtar da su. Allah ya sanya mu a cikin su. Manzo Allah sai ya tashi ya shiga cikin gida, ya bar sahabbai a cikin duhu, amma da sanin zai fito da su cikin haske. A lokacin nan sahabbai sai suka ringa kutsawa a cikin tunani, to waɗannan wasu irin jama'a ne, wasu suka ce a me yiwuwa waɗanda aka haife su ne a cikin musulunci waɗanda ba su taɓa haɗa bautar Allah da wani, me yiwuwa su ne 70,000. Wasu suka ce a'a mai yiwuwa wasu jama'a ne na daban waɗanda za su zo nan gaba, wasu suka ce a'a mai yiwuwa masu kaza ne. Manzo Allah da ya fito sai yake cewa menene kuke kutsawa a cikin shi na bayanai, suka ce ya rasulullahi waɗannan 70,000 da ka faɗa su ne muke hashashe. Manzo Allah sai ya ce humul ladhina la yastarquna wa la yaktawuna wa la yatayyiruna wa ala rabbihim yatawakkalun. Manzo Allah ya ce humul ladhina la yastarquna, su ne waɗanda in ba su da lafiya ba sa neman cewa a yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya, in suna ciwon kai ba sa ɗaukan paracetamol ko wani abin da ya kama da shi su sha, sai dai rashin lafiya ta ci ta ci iya cin ta yanda Allah ya kaddara, inda sauran kwanuka a tashi. Kuma duk girman malantarka ba sa cewa ka yi musu addu'a Allah ya ba su lafiya, sun yarda da abin da Allah ya kaddara musu. Wannan in imanin ka ya kai, in rashin lafiya ta same ka karka je likita karka ɗau magani ka sha, in imanin ka ya kai. Amma in imanin ka bai kai ba, da zaran ko ciwon kai kake ji ka nemi magani ka sha, domin yin magani halaka ne. yin magani abu ne wanda Allah ya shar'anta mana, hadisi ne sahihi, hadisan sun wuce a lissafa. Manzon Allah yake cewa Allah bai taba saukar da wata rashin lafiya face ya saukar da maganinta. Wanda ya san maganin ya san shi, wanda ya jahilce shi ya jahilce shi. Yin magani halaka ne, amma in imaninka ya kai, in rashin lafiya ta same ka, karka sha magani, karka nemi cewa a maka addu'ar Allah ya baka lafiya. Shine manzon Allah yace la yastarquna, ba sa neman ai musu addu'a, ba sa shan magani idan ba su da lafiya. Sannan sai yace wala yaktawuna, kuma ba sa yin lalas, ko kace ba sa yin sakiya. Sakiya ita ce karshen magani, wanda manzon Allah ya faɗa a hadisi sahihi, yana cewa samun waraka game da rashin lafiya na kasancewa a cikin abubuwa uku. Abu uku da izinin Allah, duk wanda ba shi da lafiya idan ya kiyaye su, to da izinin Allah zai samu lafiya. Abu na farko manzon Allah ya ce alkayyu, wato shine lalas. Me ake cewa lalas? In ciwo kurji ya ki warkewa, zuwa ake a sanya karfe a cikin wuta, in yayi ja sai a zo a dora abu, da izinin Allah zai warke. Shine a Hausa ake kiran shi sakiya, ko kuma ka kiraye shi lalas. Abu na biyu manzon Allah ya ce alhijama, shine yin kaho. Yin kaho yana daga cikin abin da ake samun lafiya. Duk mutumin da rashin lafiya ta same shi, ta dame shi, to da izinin Allah in dai ana masa kaho, to zai samu lafiya. Abu na uku manzon Allah ya ce shan zuma. Abu na uku shan zuma. To dan haka su waɗannan manzon Allah ya ce wala yaktawuna, ba sa yin lalas. Sifarsu ta uku manzon Allah ya ce wala yataqayyaruna, ya ce ba sa yin canji. Su ce na auro mace mai farar kafa, ko kuma a kaza, ai dalilin kaza ne ya same ni, su da yawa za a ce ai wani kalula gare shi, in ka aike shi ma ba zai samu ba, ko kuma yaya za a yi kaza. Wanda su a wancan lokaci Larabawa, in mutum zai yi bulaguro, ko zai fara wata kasuwa, ko zai yi aure, sai ya je ya iske bishiya, itaciya wadda ke akwai tsuntsaye a kanta, sai ya firgita waɗannan tsuntsaye, in sun yi wajen dama sai ya ce a wannan abu akwai sa'a, sai ya zarce ya ci gaba da yi. In ku sun yi hagu sai ya ce babu sa'a, in ma bulaguro ne daga ran nan zai daina, ba zai yi ba, tunda tsuntsaye sun yi hagu. Wanda wani nau'i ne na diba, wanda ƙarin bayani zai zo a darasinmu na gaba insha Allah. Shine yace wala yataqayyaruna, ba sa canji. Sifarsu ta hudu sai manzon Allah yace wa ala rabbihim yatawakkaluna, ga ubangijinsu suke dogaro ba ga wani ba. To shine anan yace, yake cewa kuntu, sai nace wa minna rijalun yataqayyaruna, daga cikin mu akwai wasu mazaje waɗanda suke yin canji. Kala sai manzon Allah yace zaka shay'un yajidunahu fi sudurihim, wani abu ne waɗanda suke samu a cikin zukatansu. Kawai wasi-wasi ne daga shaidani ya jefa maka, sai ka ringa ai abu kaza babu sa'a a kai shi. Manzon Allah ya ce fala yasuddannahum, kada wannan canhi ya hana ka abinda ka sa gaba. An gane ku, ko da ka yi wannan, kada ya hana ka ka sa gaba. Don haka so da yawa za ka ga 'yan kasuwa wanda, duk da cewa wani yake bani labari a ƙasashen arnani, cewa su ciniki wanda yake na farko a safiya, kayan jika goma, in jika guda ka taya saida maka za a yi, domin su sun canfa, in ba a saida ma wannan ciniki na sahi na farko, in aka bar shi, to a wannan yini babu sa'a, a wannan yini babu sa'a. Ko kuma ka ji mutane suna cewa ba a cinikin dare, ai ba a kasuwar dare, ma'ana wai ba a zo ba a saida ba mutum abu da dare. To waɗannan duka abubuwa ne waɗanda suke na canhi, waɗanda ba sa dacewa. Nan ya kamata mu dakata ƙarin bayani a kan darussan da suke ƙarƙashin hadisin, za su zo insha Allahu a darasi na gaba. Da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.